sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin namu na garin yau Juma'a. Uku ga watan Maris ta shekara ta 2023. Idan muka tsunduma cikin shirin namu na yanzu, za a ji cewa yayin da kotun kolin Najeriya ta yanke hukuncin cewa babu haramci akan amfani da tsofaffin takardun kuɗin naira har zuwa ƙarshen wannan shekarar, kowane mataki gwamnatin tarayya za ta ɗauka.
Matsayin da muke halin yanzu matsayi ne na bin bahasin hukuncin domin yanke hukunci akan mataki na gaba da kansa ta ɗauka.
Kalaman shugaba Macron na kasar Faransa a wurin wani taro a Gabon ya janyo cece-kuce a tsakanin al'ummar kasashe mulkin Faransa. Kome suke faɗi?
Domin Faransa ta tashi tsaidan kayan kasashe ga wasu China, ga wasu Russia, ga wasu Turkey, ga wasu India suna kawo hari a Afirka, musamman a kasashen da Faransa ta yi rainbow.
Muna kuma tafi da labarin wasanni daga kasar Kamaru. Za kuma mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan abin da ke cin ku tuwa a ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce alamar ƙari 1-202-205-2655. To amma kafin mu kai ga yin wannan, ga Mahmud da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce tana bin bahasin hukuncin da kotun koli ta yanke wanda ya bada umarnin a ci gaba da amfani da tsofaffin takardun naira har zuwa ƙarshen shekarar nan. A wata hira ta musamman da wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya yi da ministan shari'a kuma babban lauyan gwamnatin tarayya Abubakar Malami ya ce nan ba da jimawa ba za su bayyana matsayinsu kan hukuncin. Da safiyar yau Juma'a kotun kolin kasar ta Najeriya ta yanke hukuncin cewa za a ci gaba da amfani da tsoffin takardun kuɗaɗen naira a kasar har zuwa 31 ga watan Disambar bana. Alƙalan kotun bakwai ne suka amince da wannan matsaya inda suka ce gwamnati bata ba da isasshen lokacin da za a kammala mai da tsoffin kuɗaɗen ba. Jihohin Kaduna, Kogi, Zamfara haɗe da wasu jihohi 12 ne suka shigar da gwamnatin tarayya da babban bankin Najeriya na CBN ƙara. Bankin na CBN ya ayyana ranar 10 ga watan Fabrairu a matsayin ranar ƙarshe da za a daina amfani da tsofaffin takardun kuɗin naira na 200,500. Da farko shirin daina amfani da tsoffin kuɗaɗen zai fara aiki ne daga ranar 31 ga watan Janairun bana, amma aka ɗage zuwa 10 ga watan Fabrairu bayan ƙorafe-ƙorafe da jama'a suka yi ta yi. Muna ɗauke da ƙarin bayani idan aka biyo mu a cikin shirin. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa wa takwarorinsa na India, Japan da Australia cewa ba za a zira ido ana kallon Russia tana cin karanta babu baka ba a Ukraine. Mambobin ƙungiyar ƙasashen 'yan hudu da suka haɗa har da Amurkar sun gana ne a gefen taron ƙasashe 20 mafiya ta ƙarfin tattalin arziki a duniya na G20 da ke gudana a New Delhi, inda suka amince cewa ba za a lamunci amfani da makaman nukiliya ba. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce kamfanonin kera makamai na Rasha na ci gaba da baje kolin makaman nukiliya a kasuwannin baje koli na duniya. Jama'a a Girka na ci gaba da nuna fushi dangane da abin da suka kira sakaci da ya kai ga hadarin jirgin kasa mafi muni a tarihin kasar, wanda ya sanadin mutuwar mutum akalla 57. Hakan na faruwa ne yayin da aka kawo ƙarshen aikin neman mutanen da hadarin ya ritsa da su a yau Juma'a. A yau ne aka yi shelar gudanar da zanga-zanga a babban birnin kasar na Athens da wasu biranen kasar. Kazalika kungiyoyin ma'aikatan jirgin kasa sun yi kira ga mambobinsu da su yi wani gangami a rana ta biyu don nuna rashin jin daɗinsu kan yadda gwamnati take sakaci wajen kula da matakan hana aukuwar haɗura a fannin sufurin jirgin kasa. Wani kakakin gwamnati ya ce ma'aikacin da ke kula da zirga-zirgar jiragen kasa a ranar da haɗarin ya auku ya amince cewa sakacinsa ne ya haifar da haɗarin. 'Yan sandan Girka a ranar Laraba sun ce ma'aikacin zai fuskanci tuhuma kan yin sakaci da aiki. A ranar Talata hadarin ya faru a yankin birnin Tempe mai tazarar kilomita 380 da Athens, babban birnin kasar ta Girka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a Amurka sun nuna damuwa kan yadda hukumomi a Tunisia suke kama 'yan adawa. Da wasu rahotanni da ke nuni da cewa kamun na da nasaba da tuntuɓar da wasu 'yan adawan ƙasar suka yi wa jami'an diflomasiyyar Amurka a Tunis. 'Yan adawan sun yi shelar a fito zanga-zanga ranar Asabar, amma gwamnan Tunis, babban birnin ƙasar, ya ce ba zai ba da dama a yi gangamin ba, yana mai zargin yan adawan da yi wa jami'an tsaro zagon kasa. Yan adawa hadakar kungiyar da ake kira National Salvation Front sun ce an kama kallan mamobin su 12 kan zargin da ake dake da nasaba da siyasa. Wannan kame da hukumomin na Tunis ke yi wa yan adawan na bangaren shugaba Kais Saied shine mafi girma da aka gani tun bayan wanda aka yi a shekarar 2021. Wata kotu a Cambodia ta samu madugun yan adawan Cambodian wato Kem Soka da laifin cin amanar kasa inda ta yanke masa hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 27. Kotun ta ce an samu Soka da laifin hada kai da kasashen waje a wurin yunkurin kifar da gwamnatin Prime Minister Hun Sen zargin da Soka ya sha musantawa. Jakadan Amurka a Cambodia W. Patrick Murphy ya ce ciki wannan hukunci da kotun ta yanke wa Soka. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch a nata bangaren ta kwatanta shari'ar ta Soka a matsayin abin takaici da ba za a lamunta ba.
Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma sai babin rahotanninmu. Kamar yadda mai yiwuwa aka ji a farkon shirin, kotun kolin Najeriya ta yanke hukuncin watsi da wato kudurin sabon wato sabon tsarin janye takardar naira 200,500 tare da cewar gwamnatin tarayya ta maido da dukkan takardun kudin naira domin su yi amfani har ranar 31 ga watan Disamba. Dr. Musa Adamu Aliyu, babban lauya a jihar Jigawa wanda ya kasance cikin lauyoyin da suka gabatar da karar, ya yi wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa karin bayani.
Abin da kudin kwaldaci ya yi shi ne dukkan wannan kudiri da aka yi gaba ɗayansa ɓatacce. Na ɗaya ce na sanatar biyu ta ce tsofin naira 200,500 za su cika zama a dalilin kuɗi har zuwa ƙarshen wannan shekara ta 2023. Sannan kuma gwamnatin tarayya ba ta da dama ta ƙayyade wa mutane yin kuɗin da su cira a banki. Kotun koli ta ce wannan ba daidai ba ne, ya saba ma doka. In dai mutum na da kuɗi a banki ko nawa yake so ya cira, to wajibi ne a yi da wannan. Zuwa takaice duka abin da muka nema tare da sauran jihohi gaba ɗaya kotun ta yarda shi cewa duka wannan abin da aka yi ba daidai ba ne.
To amma ya saba wannan umurni na kotu kusan sau biyu, wane tabbaci kuke da cewa yanzu zai mu wannan hukuncin biyayya?
To mu muna ganin cewa shugaban kasa mutum ne wanda yake ya yarda da doka da oda, kuma yana faɗa. Kuma na yi imani wata kila aka sai aka samu, kuma na tabbata wanda suke bashi shawara yanzu za su gaya masa cewa in kotun koli ta yanke hukunci to ba wani zai iya jada wannan hukuncin, dole ne a biya gari. Domin kamar yadda kotun koli ta faɗa cewa wannan ya nuna cewa tsarin mulkin mu yana da matsala kenan, in dai shugaban kasa bai bi tsarin mulki ba.
To amma a zahiri ya yi saba umarnin kotun koli sau biyu, ba a yi mashi komai ba, yanzu in ya sake saba ya ki me za ku yi mashi?
Ba na tsammanin shugaban kasa zai ki bin wannan umarni, tunda umarni ne na ƙarshe wanda yake wajibi ne a bishi. Kuma su kansu bankuna, duk bankin da ya karɓi wannan kuɗin, mai kuɗi yana da dama ya kai shi ƙara kotu ya karɓi dage biya a bashi damages kuma.
Dr. Musa Adamu Aliyu kenan, babban lauyan gwamnatin jihar Jigawa, a tattaunawa da na yi da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓe ministan shari'a kuma babban lauyan gwamnatin tarayyar Najeriya Abubakar Malami akan matsayin da gwamnatin za ta ɗauka dangane da wannan hukuncin da kotun koli ta Najeriya ta yanke, inda yake cewa
matsayin da muke halin yanzu matsayi ne na bin bahasin hukuncin domin yanke hukunci akan mataki na gaba da kacance ta ɗauka.
To amma ganin cewa ita wannan ita ce kotun koli, daga gurin ta ba wani gurin zuwa, kuma akwai wani abu da za ku yi murmukan ku yi biyayya ko kuma ku saba mata?
Kamar da ka sani ita kotu kowace iri ce, ita kotun koli ko ƙasa gare ta akwai damammaki daban wanda doka akan tsari na gudanarwa ta suka shari'a yarba abokin jayayya. To saboda haka ba ka yanke hukuncin cewa an kai makura, amma dai ala kullu hali muna bin bahasin hukuncin kuma za mu sanar da matsayinmu ba da dadewa ba.
Kwanan ba da suka ba da hukunci kusan irin wannan, an ga shugaba Buhari bai biya ga wannan hukuncin ba, wasu ya ganin cewa ya yi wa kundin tsarin mulki ko dokokin Najeriya karen tsaye. Wannan ba ka ganin ba abu ne na kwarai a matsayin shi na mai bin doka da oda, kotun koli na ba da umarni ba ya bi ba?
Wai hukunci ne na wasu jama'a, ba tsayayyen matsaya ba ke na tsari na shari'a. Kamar da na yi ma bayani, idan kotun ta ɗauki umarni na ba da oda dama akan tsari na rule of law, damammakin da wanda aka yi umarnin don shi suna da yawa, da gaskiyar damar da yake da haddasa kalubalantar abin da aka yi. Babu wani karan tsaye da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi ma hukuncin kotun koli, kuma ba al'adar wannan gwamnati ba ta karkashe shugabancin sa.
Ga wani dan Najeriya yana tsokaci akan wannan hukuncin da yayi wa kusan kowa dan Najeriya dadi.
Sunana Baba Yusuf, ina matuƙar farin ciki da wannan hukunci da babban kotun kolin Najeriya ta zartar akan wannan doka ta kunci da gwamnatin tarayya ta zartar ta sa mutane a cikin halin haula'i satuttuka da watanni biyu da suka wuce rayuwa ta shiga cikin kunci.
Umar Faruk Musa, Mura Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa, yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Niger, inda shugaba Emmanuel Macron na ƙasar Faransa da ke rangadi a wasu ƙasashen yankin tsakiyar Afirka ya ikirarin cewa zamanin siyasar hulɗar uwar ɗaki da ƴan kwaranta a tsakanin Faransa da ƙasashen Afirka ya wuce. Sai dai masu sharhi akan al'amuran yau da kullum na kallon abin tamkar wata dabara ta neman wuri a daidai lokacin da manyan ƙasashen duniya ke rige-rigen ƙulla hulɗa da nahiyar Afirka. Daga Yamai ga rahoton da wakilin muryar Amurka Sulemuni Barma ya haɗa mana.
A yayin taron kare gandun dashi da rukukin itace One Forest Summit wanda kasar Gabon ta shirya da haɗin gwiwar Faransa da ke samun halartar shugabannin ƙasashen yankin Afirka ta tsakiya a jiya Alhamis, shugaba Macron ya bayyana cewa zamanin hulɗar nan ta France Afrique, wato zamanin hulɗar uwar ɗaki da ƴan kwaranta, ya wuce. Waɗannan kalamai wata dubara ce da ake ganin shugaban na Faransa ya bullo da ita da nufin mai da mani ga masu zargin ƙasar da ci gaba da yi wa ƙasashen Afirka mulkin mallaka a wayayance. Saboda haka ba abin da zai canza, in ji mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Abbas Mumuni.
Wancan shekarun baya da an ka zaɓe shi 2017 ya zo Burkina Faso, wannan zancen irin wanda ya yi shekaran jiya ƙasashen tsakiyar Afirka ya yi shi zancen iri guda ne ya yi. Kuma diplomasiyan Faransa abin da ya shafi hulɗanta da Afirka ba a ga canji ba, wanda ya gada yanda sun kashi ma haka yake. France interest internet ke nan ba, duk inda ɗan interest ɗin da kuma makinta ne inda tana da interest to sai ta fundo shi.
Wayoyi ne take don yaya ne kuma za ta yi ta ƙara kudu abin da take tsammani shi ne haƙin da a cikin ƙasashen Afirka.
Domin wanke ƙasarsa daga zargin katsalandan a harkokin cikin gidan ƙasashen Afirka, shugaba Macron ya ce Faransa ba ta da ɓangaranci. Abinda mai fashin baki Mustapha Alhassan ke cewa kalamai ne na neman wuri.
Dole ne Faransa ta tashi tsayar da ƙasashe ka wasu China, ka wasu Russia, ka wasu Turkey, ka wasu India suna kawo hari a Afirka, musamman a ƙasashen da Faransa ta yi neman. Kuma in ka duba su wannan ƙasashen, ƙasashe ne wanda mulkin Faransa ne, kuma duka wannan ƙasashe wanda shi president ɗin Faransa zai zuwa ka ƙasashe ne masu dukiyar ƙasa. Ko dai yana so ya canza, akwai kamfanoni na Faransa ɗin wanda har yanzu suna aiki da Afirka.
Wannan wata dama ce da masana ke ganin ya kamata shugabannin Afirka su yi amfani da ita don ƙarawa nahiyar daraja da bakin faɗa a ji a sahun ƙasashen duniya.
Afirka lalle ya kamata ta samu canjin mu'amala, ta ƙara samun wasu masu hannu da shuni ta yi mu'amala da su. Kaga in aka kawo in ƙasashen suna da yawa, hanyoyin wanda za a samu dukiyar sai su zama to suna da yawa, amma in kaga ƙasa guda ce to kaga akwai matsala.
Wannan rangadi da ke matsayin na 18 da shugaba Macron ke zuwa Afirka daga lokacin ɗarewarsa karaga a 2017 kawo yau ya shafi Gabon da Congo Brazzaville da DRC Congo, wato Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Angola, dukkan su masu ɗimbin arzikin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
To an gaishe ka Sule Mumuni Barma. Masu sauraro, yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan dukkanin abubuwan da ke damunku. Lambar da za ku kira kuma ita ce alamar ƙari 1-202-205-6555. Zan ƙara maimaitawa.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To muka samu daga jihar Niger.
To Alhaji Yaya me kike tafi da kai da yammacin yau?
To da farko dai ina miƙa godiya a wannan tsaka mai albarka wanda kuke samu dama muna faɗa ra'ayi mu kuma kowa zai zaman lafiya da ci gaba a kan nan sannan kuma kun babu cikakken labarai a kan zaben da ya gabata. Allah ya saka muku da
ina
so yi kira da ɗan Najeriya zabe mai zuwa na gwamnoni da yayi da ɗan majalisa da Allah a yi zaɓe lafiya a kan lafiya kamar yadda aka yi wannan mai kuma muna fata Allah ya bamu shafafanni na farin Allah ya sa a yi zaɓe lafiya da kuma gama lafiya
sannan
kuma mu bada goyon baya sosai domin tabbatar da zaman lafiya da gaba a ƙasar nan mu yi addu'a Allah ya tabbata na farin da gode a lantsa a kuma hanyar mai kin ba mai kiri.
To mun gode Alhaji Yahaya da alamu mun samu akwai wani akan layi daga jihar Kaduna wake kan layi.
Sara kana da magajin ya ji alajin gabar garma ko mun da yarda ka duna.
To mallam magaji me ke tafe da kai?
To ni ra'ayina akan wannan siyasa da aka yi ina da kokarin yan adawa ne a kuri sirri kuma kaddara. A zo a gida kaza kaman da amma bola tirwe kira.
To mun gode sosai mallam magaji. Har yanzu dai daga jihar Kaduna wake kan layi.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam.
Malama barka da dare. Sunana Alhaji Musa Garu, mai radio da recorder kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musa me ke tafe da kai a yau?
To abun da yake tafe da ni dangane da abubuwan da ya faru dangane da wannan harkar zaɓe da aka yi a Najeriya. To abin da nake so ya kamata mu ba wa 'yan ƙasa shawara cewa wannan zaɓe da aka yi Allah baya kuskure. Kuma duk abin da ya faru shi mu dauki mai addu'a Allah ya sa ya zama alkhairi a gare mu. Duk kuma wani magana ya wuce wace na magana kotu ke ya kamata mutane su tsaya su lura a haɗa kai domin a haɗa kai ƙasar nan ta gyaru. Kuma ina godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sa wani ya ci zaɓen sanata ta kamar tsakiya honorable Lord Adamu Usman Mustala ne muku fatan alkhairi a tashi lafiya Alhaji Musa Garu.
Mun gode Alhaji Musa Garu. Yanzu kuma sai jihar Sokoto. Wa muka samu daga jihar Sokoto? Wake kan layi daga Sokoto? Da alamu mun rasa wannan na jihar Sokoto.
Assalamu alaikum.
A yanzu dai muna tare da sashen Hausa na muryar Amurka. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wake kan layi?
Sunana Dayyabu Yakubu, a burta cikin committee ke she.
To Alhaji Dayyabu me ke tafe da kai?
To ina bakin Najeriya addu'a Allah ubangi wanda zai yi sun kai Allah ya sa shi ne alheri. Allah ya kawo musu ƙarshen wanda tashin hankali da ya sha musu fahimi.
Wanne ce na kake nufi tashin hankali da ya sha
musu fahimi? Zaɓen da an kai ma zaɓen Najeriya da an kai da an ka zaɓi Ahmed Bola Tinubu. Insha Allah ya za a zama alheri a kansu. Allah ya kawo musu kwanciyar hankali.
To mun gode sosai Alhaji Dayyabu. Yanzu kuma mun samu wani akan layi daga jihar Bauchi. Wake kan layi daga Bauchi?
Ina magana da Yusuf mai leda gwalalo a jihar Bauchi.
To Yusuf me ke tafe da kai mana Yusuf?
A da abin da nake so in kira mu kan al'ummar Najeriya wannan al'amari dama muna roƙon Allah Allah zaɓa mana abin da ya fi alkhairi.
Amin. Baya ga haka fa.
Ni dai jam'iyyar adawa.
Na'am.
Hello.
Ina muna sauraron ka.
Ni dai jam'iyyar adawa. Ni dai jam'iyyar adawa na zaɓa amma tunda wannan shi ne ya fi alkhairi Allah zaɓa mana mafi alkhairi muna kira ga jama'a su ba wa wannan sabon shugaba haɗin kai. Allah ya sa ƙasar nan ta mu su samu shugaba.
Assalamu alaikum. Gode sosai. Wa alaikum assalam. Daga Bauchi kuma bari mu tafi Zaria. Wake kan layi a Zaria?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Ibrahim Brad a Dogara sabon gari Zaria.
Me ke tafe da kai mallam Ibrahim?
Alhamdulillah ni ra'ayina shine na da dadi yana bula Tinubu ya ce yan adawa su zo tattauna da su a gane kamata a yi da ci gaba da Najeriya. Wannan ba karamin abu ne mai kyau ba wanda shi an yi zaɓen shi ga kasa Najeriya a wannan lokacin kuma ina kira. Na?
Muna sauraron ka.
Kace ina da yara ke su yan adawa din nan su yi kokari su yarda da wannan abin da ya kawo cewa a je a tattauna din a ga a yi bani shawara su haɗa kai ga baki ɗaya in zai ba su wani abu ne ma sai ba su wani abu saboda a ci gaba da Najeriya ta zama lafiya.
Wato ba ka ra'ayin duk wanda bai gamsu da sakamako ba ya je kotu? Har yanzu dai muna tare da ku kuma murya a Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC. Lambar da za ku kira ita ce 1 alama sai kun sa alamar ƙari 1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- wake kan layi daga Katsina.
Assalamu alaikum, sunana Umar Musalimu daga garin kuma Sandamu.
To Malam Umar, me kace, menene ra'ayinka?
Ra'ayin na game da zaben da aka yi, ina kira ga 'yan Najeriya gaba da aka tada hankali a zuwa gwamnati gaba.
Muna sauraron ka.
Jama'a duka yi koke-koke, 'yan takara duka su ba samu nasara ba, duka su zawo su yi haƙuri, su je a tafiya ce ta gaba a gaba. Da fatan kuma Allah Ubangiji ya sa a yi zaɓe lafiya na gaba.
Amin, mun gode sosai Malam Umar. To daga Katsina kuma bari mu koma jihar Taraba. Wa kuka samu daga jihar Taraba?
Muka sha Allah masaka.
Me ban ji sunan naka sosai ba?
Hamza Salim Masaka daga mutum da zuwa gaba.
To Malam Hamza, me ke tafe da kai a yau?
Abin da yake tafe da Allah ya tafi da ya rike mu tsakanin da Allah ka bar da zuwa. Ya rike mu ake a kallon har ya gama mutum ya kawo na cin gaba.
Mun gode sosai Malam Hamza. Daga Taraba kuma bari mu koma jihar Kebbi. Wa muka samu daga jihar Kebbi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam, wa ke magana?
Ina na Bala na Buta daga nan Shanga local government Saminaka.
To me ke tafe da kai Malam Bala?
To alhamdulillah, mun gode ma Allah saboda duk abin da Ubangiji ya yi shi ne daidai. Mun gode ma Allah da wannan zaɓe, Allah ya kaddare shi, kame bona sun yi shi ne alheri gare mu Najeriya.
To ga akwai gashi abokan hamayya suna kokarin suna sun garzaya kotu domin kalubalantar sakamakon wannan zabe. Menene ra'ayinka game da wannan mataki da suka dauka?
To ni abin da ke ra'ayi na, Najeriya hukasa ce mai yawa, sannan kuma wani takare-takare yana iya kawo abin da zai sa ya mutu a Najeriya. Don haka ina kuri madauki ishara haka Allah ya ce ko na Ahmad shine shugabanmu, kuma ina wa mai girma sanata a Adamu Muhammad Aliyu Allah ya yi samun daman lafi zaɓe, kuma ina wa Garfe Hayya sannan da Maidoki Azumi Allah ya ba su ikon.
Mun gode sosai Malam Bala, kuma wannan shine kiranmu da za mu iya ɗauka daga yau sai kuma zuwa gobe idan Allah ya kai mu, mu sake ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku.
Wasanni a taƙaice.
Da aka ce hutu amma shugaban hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru Musa Samuel to wannan kwallon kafa ne a kasar ya gudanar da taro da shugabannin kwale-kwale ɗin kasar ta Kamaru masu bugawa a Premier League na kasar domin yadda za a inganta wasannin tamura a faɗin kasar baki da shugaban ya yi wa kwale-kwale ɗin alkawari a taron da ya gudanar cewa zai ninka musu kudaden wani da champion league a faɗin ƙasar Kamaru waɗanda zai tafi wani da kudaden za su tashi daga sifa miliyan 23 wanda ake ba wa kowace club zuwa sifa miliyon 48 a kowace shekara. Hakazalika shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Musa Biya ya umarci ministan wasanni na ƙasar Muwali Kondi da shugaban hukumar wannan kafa na ƙasar Kamaru Finkafu Samuel Eto'o da su hanzarta wajen kafa wata kwamiti ta musamman wanda zai kula da filayen wasanni na kwallon kafa a faɗin ƙasa wanda ƙasar ta Kamaru ta gina irin zamani a ciki. Aka gudanar da gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka wanda ƙasar ta Kamaru ta haɗa a shekarar bara Alhaji Habibu Binuwa tsohon ɗan kwallon kafa ne a ƙasar ta Kamaru ya yi mana ƙarin haske kan yadda shugaban ƙasar ya ce a haɗa wannan kwamiti.
Game da wannan waje, wani aiki ne da za su soma shi sun birni aka soma aiki da shekara 14 kenan da aka soma aiki har ta kare zuwa su rage kwamiti a madadin ainihin faransa da gaba da mutan ajin nasu to nan duk aiki ne da za yi nan nan da ya tashi an ya rafa cin da ya ko sai kai kana jin ta kau aiki kai 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 ana cikin aiki na waka ba su ma ya bari da na cikin aiki da kudi ya kai sai ka tambaye su ne sai bamu su a yanzu su ma suna da problem kuma aiki ya tsaya aiki ya tsaya aiki ya tsaya aiki ya yi din kuma da shekara goma sha din da aiki ya tsaya ina za a je yanzu sha hukuma Faransa aka ji aka tambaye bashi a wani bankin Faransa an tambaye bashi an da min zan ba su suka ba da kudi ba su suka ba da kudi ba sai da min zan ta kuma ana nema a yi wasanni gaba wasa na nan a gaba haka aka dauki wannan kudin gudu 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 aka yi kokari aka yi abin da aka yi a yawon da nan da kace ganin a stade poilien aka yi to maganan zanga ma nake ga amman nan maganan nan statin bai kare ba aikin da ya saura ya ji wanda aka yi aikin da ya saura ya ji wanda aka yi dan su aikin da aka yi nan abin da kudin statin ya ci miliyan 163 ya ci amma duk ba a gama ba kaji dalilin da ya sa ya fito buga hannu a kan tebur kenan
mama a wani ƙasa mudar amurka daga ƙasar
an gaishe ka Muhammad Awul yanzu kuma wannan ne kamu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
to gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce tana bin bahasin hukuncin da kotun koli ta yanke wanda ya bada umarnin a cigaba da amfani da tsofaffin takardun naira har zuwa ƙarshen shekarar nan a wata hira ta musamman da wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya yi da ministan shari'a kuma babban lauyan gwamnatin tarayya Abubakar Malami ya ce nan ba da jimawa ba za su bayyana matsayinsu kan wannan hukunci sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa wa takwarorinsa na India, Japan da Australia cewa ba za a zura ido ana kallon Rasha tana cin karanta babbaka ba a Ukraine. Mambobin kungiyar kasashe 'yan hudu da suka hada hadda Amurka sun gana ne a gefen taron kasashe 20 mafiya karfin tattalin arziki a duniya na G20 da ke gudana a New Delhi inda suka amince cewa ba za a lamunci amfani da makaman nukiliya ba. Jama'a a girka na ci gaba da nuna fushi dangane da abin da suka kira sakaci da ya kai ga hadarin jirgin kasa mafi muni a tarihin kasar wanda ya yi sanadin mutuwar mutum akalla 57. Hakan na faruwa ne yayin da aka kawo ƙarshen aikin neman mutanen da hadarin ya rutsa da su a yau Juma'a. A yau ne aka yi shelar gudanar da zanga-zanga a babban birnin kasar na Athens da wasu birane a girkar. Kazalika kungiyoyin ma'aikatan jirgin kasa sun yi kira ga mambobinsu da su yi wani gangami a rana ta biyu don nuna rashin jin daɗinsu kan yadda gwamnati take sakaci wajen kula da matakan hana aukuwar haɗura a fannin sufurin jirgin kasa. Wani kakakin gwamnati ya ce ma'aikacin da ke kula da zirga-zirgar jirage a ƙasa a ranar da haɗarin ya auku ya amince cewa sakacinsa ne ya haifar da haɗarin. Jami'an Amurka sun nuna damuwa kan yadda hukumomi a Tunisia suke kama 'yan adawa da wasu rahotanni da ke nuni da cewa kamun na da nasaba da tuntuɓar da wasu 'yan adawan ƙasa suka yi wa jami'an diflomasiyya na Amurka a Tunis. 'Yan adawan sun yi shelar a fito zanga-zanga a ranar Asabar amma gwamnan Tunis babban birnin kasar ya ce ba zai ba da dama a yi gangamin ba.
Masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu da don yau sai kuma da gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Lathers Christian sai engineer mu na yanzu Bob Burns. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatan a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Ma'assalam.